والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوت قال باب ما زيد في الصواب قال رحمه الله تعالى وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلى خلاها وقال العباس إلا الإفقر فإنه لخينهم فقال إلا الإفقر قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا عليه السلام قال كانت لي شارك من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإثقل أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة أرسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يؤبض شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف وقال عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الإذخرة لصاغتنا ولسقف بيوتنا فقال إلا الإذخرة فقال إكرمة هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبولنا وأنا بابني أنا مجانا أكان الصواب الصواب سوني متانا لك معنا نركة زيناري فو أزرفة سميزة سوفة بيت وأنا سوني الصوابين على ya kawo hadisi na Ibn Abbas daga Fahus shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana akan garin Makka yake cewa la yuqtala khalaha da abin da yake ma'ana ruwaye a garin Makka na ciyawa ba a cire shi baya halatta a cire shi yana daga cikin wato alfarma na garin Makka sai al-Abbas radiyallahu anhu yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa al-ibqira sai dai wata ciyawa da ake kira al-ibqir wanda sun kasance suna amfani da ita yace fa innahu liqaini al-qain sune as-sawabi sune kuma al-haddadin ma'ana makiran su da wadanda suke wato wannan aiki na sarrafa zinari da azurfa zuwa kwabbai sukan yi amfani da wannan ciyawa suna amfani da ita to yace muna amfani da su kuma an ce kuma ita ba za mu cire ta ba to za mu shiga cikin damuwa sannan kuma suna sanyawa a gidajen su kana kamar yanda ake dasa fulawa a gida haka suke sawa a kofar gidan su domin shi wannan iskar din yakan kore wasu kwari yakan kore kwari da wasu abubuwa masu cutarwa to shi yasa yace to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a bar mana wannan amfani mu dinga cire wannan ciyawar ya zaman to ba mu yi laifi ba haka nan kuma makeran mu sukan yi amfani da wannan ciyawar in an ce ba za su yi amfani da ita ba zai zama musu wahala sai ya ce to ba laifi illa al-ifsin, wannan ciyawa suna iya amfani da ita. To sai ya sake kawo hadisin Ali radiyallahu anhu, ke cewa wato ina da wani wato dunkulallen zinare ko azurfa wanda na samu a cikin rabona, wato wanda aka bani daga ganima, ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani kaso na a cikin kumusi na wannan abun wanda yake kaman zinare ne wanda yake a dunkule ko azurfa. Yace to lokacin da na so na tare da Fatima iyalin sa kenan, yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya aure ta kuma ya biya sadakinta, sai ya ce sai na yi alkawari da wani mutum daga cikin waɗannan masu ma'ana narka azurfa da zinare zuwa wani abu daban daga cikin ƙabilar Yahudawa na Madina, ƙabilar Banu Qaynuqa, cewa ya zo mu tafi tare don mu je mu ɗebo iskar ɗin nan, wannan ciyawar don mu yi amfani da ita. Ya ce domin ni ina so in siyar masa da abin da ke hannuna, saboda in taimaki kaina in samu in ƙara kintsawa wajen walimar aure na. Sai hadisin Abdullahi ibn Abbas ma radiyallahu anhuma, ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hudba ranar fatu Makka, ke cewa lallai Allah ya haramta Makka, ma'ana Allah ya haramta Makka, Allah ya sa mata wata alfarma na cewa akwai wasu ƙa'idoji da ya shafi garin Makka, amma kuma ita garin Makka din ba ta halatta ga wani wanda ya gabace ni, ma'ana ba a taɓa halatta ta ba, ma'ana zubar da jini a cikinta ba. Babu wani wanda ya zo gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ba shi damar ya yi yaƙi a garin Makka, shine walam taqilla li ahadin qabli, kuma wala li ahadin ba'd, kuma ya ce bayansa kuma ba za ka ƙara halatta ga wani ya zo ya yi yaƙi a cikin garin Makka ba, haramun. Don haka sai fara faɗar wannan alfarma ta garin Makka, ya ce wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar, ni ma an halatta min garin Makka ɗin ne a wani lokaci, ma'ana daga hantsi har zuwa ɗagawar rana, ranar da aka yi fatu Makka, saboda mutanen da suka yi fito na fito da shi za su yaƙe shi a cikin garin, Allah ya ce a yaƙe su. To ya ce a wannan lokacin an halatta min garin Makka, da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ya ce da wane ya ambaci sunan wasu mutane, ya ce duk inda aka gan su aka kashe su a cikin garin Makka, ko da sun je sun makalkale ne da mayafi da ake lullube ga ɗakin Allah a kashe su, ma'ana ko a masallaci ne, to kaga Allah ya halatta mushi. Wannan shine ɗaya daga cikin fassarori na la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad, ai anta halal, Allah ya halatta maka, ma'ana kai yaƙi a wannan gari. Amma shi ma ya ce sa'atan min nahar, ba wai kai tsaye aka sake mishi ba, da aka ce la yuqtala salaha, duk abin da ya fa zama tsiro ne da ya tsiro a garin Makka ba a yanke shi, haramun ne mutum ya je ya cire. Idan kuma mutum ya aikata haka sai ya biya abin da zai fanshi kansa da shi, wanda malamai sun yi saɓani a kan abin da zai biya na fansa in ya cire ciyawa ko ya karya itace a garin Makka ko abu makamancin wannan. Ce to la yuqtala salaha wala yuqbadu shajaruha, kuma duk bishiya da take garin Makka ba a yanke ta. Duk da yake wani zai tambaya ce to ai a wannan zamanin ya ga ana gyaran hanya, ana yayyanke wasu itatuwa, waɗannan itatuwan shuka su a kai, ana nufin wanda an same su ne a cikin garin, amma ana iya zuwa ai a jera wasu dabi na a zo a shuka su wanda saka su a kai, amma ana nufin asalin itatuwan da suke cikin garin wanda tsirowa suke a ciki, to waɗannan ba a taɓa su. Wala yunaffaru sayduha, kuma duk abin da yake za a iya farautarsa a wani waje, to in a cikin garin Makka ne haramun ne ka farauce shi, kuma zai zo ma'anar farauta, don wasu malamai suna cewa daga cikin ma'anar farauta shine kaga dabba ka tsorata shi ko ka zaburar da shi, ko koran dabba ma ba a so kai ba a so ka razana shi saboda gari ne wanda yake amintacce Allah yace wa man dakalahu kana amina a hada albaladul amin gari ne wanda yake amintacce shi yasa ko dabba ma a cikin garin ba a so ka tsorata shi wannan ta kuma har mutu ya zubar da jini na dan adam a cikin garin Makka yace wala yuntakafu luqatuha kuma ba a daukan tsuntuwa a garin Makka da niyyar mallake ta sai dai ga wanda zai shelanta wanda zai ga abu ya dauka a garin Makka ba zai dauka kamar tsuntuwa ta ko ina ba tsuntuwa ta ko ina in ka tsunta ana cewa in kai cigiya baka samu mai shi ba ya zama naka ko ko yayi ta'arifin ta sana idan baka samu mai shi ba wani bai fito ya ce ya nashi bane to ya zama naka to banda garin Makka garin Makka baya taba zama naka duk abin da kai zan tuntuwa sai dai ka shelanta idan kuma ka shelanta baka samu mai shi ba sai ka je ka kai gaba ka ba waɗanda ya cancanta ma'ana su kula da shi ko shugabanni amma ba zai zama naka nan ba shine ba a daukar tuntuwar garin Makka sai dai ga wanda zai shelanta kawai to aga al-Abbas ibn Abdul Muttalib lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana sai ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam to istighfar wannan ciyawa da muke amfani da ita muna sawa a gidajen mu sannan kuma ana amfani da ita wajen wato makera da sauransu kuma suna sawa kabari ma ana saboda kore kwari da abubuwa masu cutarwa wannan ciyawar ba sa son su kusance ta na amfani da ita yace to irin wannan yanzu in bukata ta kama za mu yi amfani da ita kuma ya zani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ma yace lisabatina da makeramu wani sukufi buyutina kuma muna rufi a saman gidanmu da wannan ciyawa domin tana yado tana lindufe waje to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to an dauke muku wannan ba ne ita za ku iya taba amma banda wata ciyawar da ba ita ba sai Ikrima yake ce ma wanda yake jin hadisin daga wajensa shine Khalid yake cewa ka san me ake nufi da kora abun farauta a garin Makka sai yace shine ka dauke abu daga inuwa ka tura shi cikin rana kai ka zo ka zauna a inuwa ce wannan ya shiga tanfir wannan ya shiga tanfir a wanda ya saba shiga garin Makka in ka shiga garin Makka za ka ga musamman tattabaru sun tafi yawa suna hayayyafa don ba a taba su to za ka ga wasu jahilai daga cikin mutane zai zo ya kora su sai su tashi din nan zai dau hoto to wannan ya shiga cikin tafi wannan haramun ne bai halatta a yi haka haka ba a tafi ba a tsoratar da dabba ba kuma a farautarsa sai Abdul Wahab yace daga Khalid yace ni sagati na wa kuburi na muna sawa muna ma'ana makeran mu suna amfani da ita kuma muna sanyawa a kaburburan mu ma'ana ana sawa a kabari saboda kore kwani to wannan babu da yake abinda wannan hadisan suka kunsa na wannan babin yana nuna inda a ce wannan sana'a ta tsira ko kuma sana'a ta narka azurfa da zinari zuwa wani abu da laifi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hani akai to amma tunda bai hani akai ba babu ne kuma a irin wannan zamani yanzu ka ce masu siyar da sarka da dan kunne za su fada cikin wannan dan ita ce wannan sana'a kawai dai su dai kila ba sa narkawa ne amma sukan yi irin nasu dabarun su yi mishi ado ko su lullube shi da ko ruwan zinare ko wani abu duka ana yi to wannan babu ne ya zama babu yaudara a ciki gani ko an wasu za su ce zinare ne da baya kodewa alhalin wani abu daban suka saka to wannan laifi ne amma dai in bai ba haka ba babu ne wanda ya halatta mata su yi amfani da shi namiji ne bai halatta ya amfani da shi ba amma kuma zai iya mallakarsa don ya zama mishi wata kadara da zai iya tashi ya siyar amfani da shi ne ba zai yi ba amma zai amfani da kudinsa ala babu zikirin ƙaihi wal haddad har yanzu dai irin wannan babin ne duk da yake wancan na farko din as-sawwaq ya fi keɓanta da masu ta'amuli da zinari da azurfa to sai ya kawo al-qayni wal-haddad wannan ma'anar su ɗaya ne su ne makera ma'ana masu sarrafa ƙarfi kamar yanzu masu yin tukwane da ƙarafuna da wuƙaƙe da sauran kayayyaki da ake amfani da su na ƙarfe ko masu yin fatanyoyi ko masu yin kwangirai da dai makamantansu ko masu ƙera kurko da sauran su waɗannan su ne al-haddadun wal-qayy to wannan ita ma sana'a ce wacce take ba mummuna ba ba mara kyau ba sana'a ce mai kyau domin annabi Dawud alayhi salam kana haddadan Allah ya ce wa alanna da bil hadid Allah ya hore masa yanda zai sarrafa ƙarfe mai ta shi duk yanda yake so yana kera musu abubuwa da yawa sunke da kayan yaki da komai qala haddathani muhammad ibn bashar qala haddathana ibn abi adi an shu'bata an sulaymana an abi duha an matruqin an khabbabin qala kuntu qainan bil jahiliyyah وكان لي على العار ابن وائل دين فأتيته أتقاضى قال لا أوفيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا خباب ابن الأرد رضي الله عنه يكي شوانا كثن شي إنا صنع الكيرة أجاهلية وانا يكي شي مجيليني إنا لقشي السابقون الأولون يكي ناكثن شي مجيليني أجاهلية kuma ina bin ɗaya daga cikin shugabannin maka a wannan lokaci daga cikin al-mustahzi'in shine al-As ibn Wa'il ina bin shi bashi sai na zo wajen shi ina neman ya biya ni wannan bashin da nake bin shi sai ya ce ba zan biya ka ba har sai ka kafirce da addinin da ka shiga ma'ana sai ka yi rudda in dai har kana so na biya ka kuɗinka to ka bar addinin Muhammad ce to in ka yi haka to zan biya ka bashinka kaga wannan zalunci bashin shi ba yi da alaƙa da shigan shi musulunci ko abin nan in gane ko kamar wani ana bin shi bashi ya ce ba zan biya ka bashi ba sai in za ka je kamawa na kaza zan biya ka haƙƙi to kaga wannan zalunci ne ba ya cikin sharaɗin da suka yi shi kuma buɗan bakinsa sai ya ce wallahi ba zan kafirce ba har sai Allah ya kashe ka sannan ya tashe ka ma'ana abinda yake so ya nuna masa in har za ka mutu ka tashe ya ce ba zan bar musulunci ba ko kuma in har zan mutu ba zan bar musulunci ba sai dai in a kashe ni yana nufin har sai ka mutu Allah ya tashe ka haka ba yana nufin ya tashe shi zai kafirce ba yana nufin har sai an kai daga nan har zuwa kiyama ba zan bar addinin ba sai ya ce to ka kyale ni ka gani har in na mutu aka tashe ni a lokacin kuma za a tashe ni da dukiya da ƴaƴa kamar yadda nake da su a duniya shi Al-Wa'il ibn As nan shine baban su ɗaya daga cikin Al-As ibn Wa'il ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kuntata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka sai yake cewa ai shi in ya mutu ma ya tashi Allah zai ba shi dukiya da ƴaƴa to a lokacin da ya tashi shine sai ya biya shi ma'ana yana nufin ba zan biya ka bashin na a duniya ba to sai Allah ya ƙaryata shi Allah ya ce a fara'aitar zabi ta fara da ayatina wa ƙada da uta yanna malam wa waladan yanzu ba za ka ba ni labarin wanda ya ƙaryata ayoyinmu ba kuma yake cewa lallai za a ba ni dukiya da ƴaƴa ma'ana in ya mutu ya tashi Allah ya ce ƙarya ne afsala al-ghaiba shin ya san wani abu na gaibi ne na boye da cewa in ya tashi din zai samu haka ma'ana yana nufin bai sani ba ko kuma ya yi wani alƙawari ne da Allah maɗaukakin sarki a kan haka to duka biyun babu ba yi da wani ilimin gaibi kuma ba yi da wani alƙawari shi ya sa Allah maɗaukakin sarki a gaba yake cewa kalla ko فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونلفه ما يقول ويأتينا فردا هكذا يا مدا cewa za mu rubuta abin da yake faɗa din nan kuma za mu mishi tanadi na azaba tanadi mai yawa to almuhim anan an ambaci sana'a ta kira kuma ambatan ta yana nuna halaccin yin ta ne da haka ba sana'a bace ta haramci ala babu zikrin khayyab babu wato ambatan waɗanda suke masu sana'a ta dinki sune teloli ala haddathana abdullah ibn yusuf ala akhbarana malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha annahu sami'a anas ibn malik radiyallahu anhu yaqul inna khayyaban da'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ta'am sana'a qala anas ibn malik فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وكديد قال فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشبأ الدباء من حوالي الأصحى قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ a wannan hadisin na Anas radiyallahu anhu yake akwai wani tela zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin telolin mu ne yanzu ba tela yanzu sai yace ma ai ba abin nan yace ya shirya abinci zai gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suna neman albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke masa gayyata haka ko da abin da suke da shi bai taka kara ya karya ba ma'ana suna neman albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kyawawan dabi'unsa baya kin amsa kira shi yasa yake cewa inda za a kira ni akan kashi da ba tsoka a cikin shi wallahi zan amsa dan haka bai da wanda ya kira shi domin duk mutumin da zai kira ka ya mutunta ka ne kace ba za ka je ba ba zai ji dadi ba sai ga kamar tunda sana'a tashi ba babba bace ko kuma tunda shi ba yi da komai shi yasa ba za ka je ba manzo Allah ya ce inda za a kira shi zuwa ga abin da bai taka kara kariya da ya ce wallahi la ajab saboda ya nada tama wannan kuma yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idza da'aka fa ajib in ya gayyace ka ka amsa mishi karkace to wannan ne yake da shi na wannan abu ne na haƙƙi na zamantakewa da haka Anas radiyallahu anhu yace sai na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan walimar ko kuma gayyata shi sai aka gabato ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da khubz shine gurasa ba irin biredin mun nan ba ni gurasa yana nan wani babba haka kaman faranti zaka ga shi babba haka da haka aka gabatar mishi domin shi yawancin abincin shi ana yin shi da gari na abin da alkama da sauransu aka kawo mishi ita ce walimar ba a da walimar ba wai kaji ba shi ba za ka ce za ka je walimar ba a yi wa mutu ya gina ka gayyata ka ga ya baka shayi da dabino wannan ba shi biya abinda yake da shi ke da haka ya bashi wannan gurasa ya kawo wa marakan da kuma romo haka shi ne almara romo fiye dubba a cikin roman nan da aka kawo akwai kabewa a ciki yanzu wani gida baya cin karewa yaya yake abincin mutanen ƙauye ce akwai dubba ma'ana an yayyanka ta kuma tana da fa'idojinta an kun koma wajen likitoci za su gaya ma ga amfanin cin karewa musamman ga wanda suke da matsala ta gaɓɓai ma'ana ciwon gaɓɓai ko kumburinsu da sauransu a cikin ikon Allah tana magance wannan rashin lafiya wai ce sai aka kawo gamiyar amma akwai abin nan a ciki akwai kadewa a ciki wani ba zai ce mishi kadewa musamman yaron zamanin nan ban san ta san kadewa ba wani ma an sa mishi miya kadewa ba zai iya ci ba kadewa a cikin miya sai dinga ganin kama abu ne mara kyau wa kadi kuma akwai busasshen nama kamar kilishi haka shine alkadi naman da aka shanya shi rana ta gasa shi shine alkadi sukan ajiye shi fiye amfani da shi ko kaga dai wannan ba wani abu bane mai yawa biredi ne da dan romo da kabewa a ciki da kuma dan busasshen nama. Amma haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya amsa. Sai Anas su sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam suna lura da duk abin da yake don su yi koyi da shi. Sai Anas ya ce sai na ga manzala sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar kabewan nan a gefen kwanon yana ɗauka yana ci. Ce sai na ga yana ci. Ya ce to tun daga ranar ban gushe ba ni ma su yau take san su biyu saboda na ga manzala. Kaga wannan abu ne mai kyau. Idan abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ko da ba daɗi kai za ka so shi a yi. Su suna yi ne min babin biyayya. In gane ko min babi ne na biyayya da kuma nuna ƙauna da girmamawa. Amma shahid a nan shi ne ambaton teda. Kaga sana'a ce kuma sana'a ce wacce take mai kyau. Haka kar a ce sai da kar mu dinga fata sana'a. Sai ai teda yana da saba a kawai. Da ka ga wannan ba irin waɗannan tedolin ba ne. Ko? Da haka sana'a ce wacce take mai kyau kuma mai daraja wani daga cikin annabawan Allah masu ya tabbata wani hadisi cewa Annabi Idris kana khayyaban. Annabi Idris ya kasance yana dinki. Ana dinki yake na tubaji saboda haka sana'a ce mai kyau. Ana babu zikirin nasaj. Babu abin da ya zo cikin ambatar waɗanda suke masu saƙa kuma. Shine annasi, shine saƙa. Musamman kamar yadda ake saƙa irin gwadaɗin nan ko mayafi na wancan lokacin. Wannan shine annasi. Sannan a nan masu irin kaɗa zare na hannu za su iya shiga cikin wannan. Domin shi wannan ba ɗinki ba ne kuma. Ko? Wannan shi ake kira nan duk abin da za a ɗauka a dinga zarge a cikinsa shine annasu. Saboda haka wannan sana'ar ita ma sana'a ce mai kyau kamar yadda ya ambata a nan. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل ابن سعد رضي الله عنه قال جاءت امراه ببرده قال اتدرون ما البرده فقيل نعم هي الشمله منسوجه في حاشيتها قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيدي اكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها فخرج إليها وإنها إزار فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فقواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا لأبي هو وأمي فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت هذا سهل فكانت كفنه أولا حديث النا وسهل ابن سعد السائدي رضي الله عنه يجي وتمشي هذا دو ونقوله لتتنكاش وتساكاش فيشي وانتي رويتو حديث سهل في ديكي توقن سمينين وقدنا معنى أبن دعك ساكا البردة Alwa ya ce mushi alburga zai ce ai kasidan nan ce ita ce alburga. Za alburga kamar mayafi. Kamar mayafi da ake saka shi. Ba irin yanzu kila ba irin waɗannan abubuwa. A da akwai su. Kaga mata suna da wani abu kamar itace haka. Suna ji a sama da ƙasa suna sakawa ko? To irin wannan saka ɗin. Ma'ana sai ta zo da wani gwado da aka saka shi. Sai ya ce kun san menene wannan sai suka ce ma'ana alburda ita ce ashamda ma'ana abinda za a yi shi ba a fitar masa da hannu ba wanda aka mata ado a ƙasanta ma'ana aka mata kaman zare-zare haka a ƙasanta macen da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abinda hannuna na dinka shi na saka shi hannuna na saka shi ba dan komai ba sai dan na baka ka saka ana tana neman kusancin Allah kuma tana neman ta kyautata ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tace na saka ne dan na baka ka saka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ki ba sai ya karba domin baya kin kyauta dan haka sai ya karba kuma yana da buƙatar ta shikenan sai shi Sahal ibn Sa'ad yake cewa sai kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito cikin mutane da wannan abin da matar ta bashi ya saka kuma shine izar ɗinsa ma'ana idan shine kwarjan nan shi sai ya daure a kugun sai ya zama kaman kwarjan nan. Ana zaune sai wani mutum ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma ki fatar da ni wannan abun ba wanda ka saka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aga ya kukuwa sauki yace to yace na'am azan kai ne ka zo da wata babbar riga wanda ga cikin almajiran sai yace aka maka lawo rigar nan nake so sai kai ma ka je ka nima ba aka ne ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo cikin hadisin yace to na'am sai ya dan zauna zuwa wani lokaci ya gama abin da yake yi sannan sai ya tashi ya shiga gida ya je ya cire ya nannade sai ya kawo mu mutum a ga mun shugaban da tsaya ba wanda zai wani to mutanen da suke wajen su ma sai abin da ya muku dadi suka ce ya za ka yi haka suka ce ya za ka tambaye shi ka san cewa duk wanda ya tambaye shi baya hanawa ai da ka jani sai mutumin ya ce wallahi ni ba na tambaye shi bane dan na raba shi da ita ni na tambaye shi ne dan abin da kafa ni da abin da ya taba jikin ba in na mutu sahal kuwa ya ce mutumin nan da ya mutu da shi aka lullube shi shi aka masa littafa ne shi ba za na sanna da sanna ma abin da ya shafe shi ya shafi haƙƙinsa da jikinsa ana neman tabaruki da shi wannan babu da shi amma ba wani ba kuma ban da wani wanda ba shi ba don kar wani ya zo ya ce to shi ma gadan annabawa yake shi ma ilimi ne gadan annabi ne saboda haka shi ma duk abin da ya saka a zo ya ba mutane su sa a kabarinsu wannan shi ba yi da wannan hurumin wannan khalisatan laka min duni mu'minin wani yake banci manzon Allah ne shi kadai alayhi salatu wa sallam kuma saboda albarkar don haka sai aka ma wannan mutumin da kafani da shi shahid a wannan babu ana hadisan kaga ana karanta su albarka ne mu karanta su mu ji sana'o'in da aka ambata tun wancan lokacin ana yi don haka ashari shine macen ta saka don haka akwai mata masu yin saka tun wannan lokacin don haka kana da iyalinka in kaga tana sana'a ta saka kar ta hana ta wani bai ba ta ba kuma ya hana ta abin da za ta nema haka wasu suna saka don haka in an zo maganan tallafi ko karfafa mutane ko sa su su koyi sana'a su nemi na kansu ai babu laifiya babu laifiya a sai misali kekunan saka ko kekunan dinki a karantar da waɗanda suke a koya musu a samu musu da sana'a ta yi wani abu ne mai kyau a musulunci kaga kowa zai iya riƙe kanshi kala babu najjar ina ganin duk sana'o'in nan da aka ambata ba akwai su a cikin yanzu babin kafinta ma'ana mai sana'a ta kwale-kwale mai kafinta ko ya hau sama ya buga ko a ƙasa yake yi za akwai masu hawa sama masu hawa kwano akwai kuma masu yin na ƙasa akwai masu yin kayan ɗaki akwai masu yin kaza masu yin bencina na makarantu da sauransu duk sun shiga cikin wannan babu kuma musamman shi wannan ba wannan mutumin da yayi wata a cikin sana'ar ta shi ma ya sa nashi gudun mawani ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id ala haddathana Abdul Aziz an Abi Hazim qala ata rijalun ila Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu yas'alunahu 'anil minbar fa qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulanata imra'atin qasamaha Sa'd an muli gulamakin najjara ya'malu li a'wadan ajlisu alayhinna idha kallamtu an-nas fa amaratku ya'maluha min tarfa'il ghaba thumma ja'a biha fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biha fa amara biha fa wudi'at fa jalasa alayhi قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. wannan babin na An-Najjar Abu Azim yake cewa wasu mutane sun zo wajen Sa'ad ibn Sa'ad suna tambayar shi akan mimbari, ma'ana mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu wata mace da take garin Madina cewa ki ce ma yaronkin nan da yake sana'a ta kafinta, amma wannan gulam bawa kenan, ki gaya masa ki umarce shi ya haɗa min katakwari, ma'ana abubuwan da zan dinga zama a kai idan na ma mutane magana. Domin zan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye yake tsayawa yana dafa wani itacen dadino da yake cikin masallaci, yana dafa shi, don haka yakan dade a tsaye kuma yana buƙatar ya zauna. To ita macen nan da aka aika mata a hadisin da ya zo gaba ita ce da kanta ta ga halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki, take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ma abin da za ka dinga zaura don ka huta ba, domin tsayuwar tana ma yawa. To shi kenan, sai kuwa ta ce mishi ya je ya shiga daji ya sassako itace daga daji ko ya saro itace daga daji, don haka sai ya zo ya saro itacen nan, sai ya zo ya yi wannan mimbari, sai aka zauna aka mishi mataki guda uku, akwai wajen takawa na farko, akwai na biyu, sai na ukun inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama. Da haka yana takawa daya biyu na ukun sai ya zauna a kai, kin gane ko? Kamar yanda asalin mimbari yake, asalin mimbari dama shine a mishi matakala yanda za a dinga takawa sai a zauna a kai, wannan shine asalin mimbari. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka mishi wannan mimbari, sai ya zai yake zama a kai. To hadisin gaba irin shi din ne, cewa ita wannan macen ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shin ba zan sanya ma wani abu da zaka dinga zama a kai ba in kana ma mutane wa'azi? Domin ina da wani bawa wanda yake mai aikin sana'a ta kafinta, haka yanzu mata ce take so ta sa nata abin nan kazan a cikin addinin musulunci. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin so ki haka ba laifi, ya ba ta dama ke, sai kuwa ta sa aka mishi wannan mimbari. To da ya kasance ranar Juma'ar da zai fara amfani da wannan mimbarin, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan mimbarin wanda aka masa, wannan itacen da ko kuma wannan kututturen da yake jinginuwa a jikin shi yakan dafa wani lokaci, wani lokacin ya jingina a jikinsa. Da ya ga an ƙaurace masa, sai ya yi wani ihu, shi ya sa ake cewa babu wani wai abu da ake kiran shi abstract noun da suke faɗa cewa abin da ba shi da gaske, wannan a irin kaso ne irin na harshensu, amma komai yana da rayuwa, komai yana da rayuwa, duk wani abu yana da rayuwa, rayuwa irin tasa, kuma Allah ya kaɗai san irin wannan rayuwa, inda wannan ice ne an riga an yanke shi, amma kuma yana da rayuwa. Sai ya yi ihu, ya yi ƙara, kuma duka suka ji ƙara kamar yanda ake kuka, sai ya yi ihu, ya yi kururuwa. Wannan har shi wato Sa'ad yake cewa sai da muka yi tsammani zai fashe saboda ƙarar da yake, sai muka ga kamar zai tsatsage ya fashe, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko har sai da ya rungumi wannan kututturen dai, sai ya rike shi ya rungume shi haka, sai ya zama yana ta kamar yana rarrashin shi, har ya zama yana yi kamar yadda in ana rarrashin yaro ka jera shakan majina haka, yana abin nan, sai ya zama yana ka, duk suna ji fasa abin, suna ji har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ya yi shiru tukunna ya abin nan, sai kuma ya rabu shi. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kukan da kuka ga yana yi ba komai bane sai wa'azin da ake yi, amma dan adam za ka mishi wa'azi ba ruwan shi, zuciya ta bushe. Yasa Hassan ibn Basri yake cewa wallahi kun yi asara, a ce itace da aka yanke shi yana jin wa'azi yana kuka amma ku ba kwaji. Wannan kuma mu'jiza ne daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To sai wani ya zo yace a daina karanta sahihul bukhari. Wai sahihul bukhari ya ci karo da maganganun malamai. Ta ina? Ban baka karanta bukhari ba ina za ka ji waɗannan abubuwa. Wai ya ci karo da maganganun malamai. Wai yana kawo ma mutane ruɗani a cikin matsalolinsu na addini. Yanzu wannan wani ruɗani zai kawo, ba wannan sai dai ƙara ma imani ba. Dan haka duk mutumin da zai ce muku ku rabu da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ku rabu da shi. Ku rabu da shi shi ku rike hadisan amma ba hadisai bane suke da matsala shi yake da matsala. Ai zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne shi ruwan. Amma yan sai ku ani hawa ni wa illa wahayi ne. Ai wahayi ne daga Allah ai. Sai wani yazo yace ma wahayin nan ba gaskiya bane. Yana kawo mutane ruwan. Kaga duk wanda ya dauki wannan tafiyar ka san cewa ba mutumin Allah bane. Ka san cewa kuma ba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba. Wanda ka sahihul bukhari ba karamin littafi bane. Da sauran littattafan da malamai suka wallafa a hadisi shi dai shi yake kan gaba. Sannan sahihul muslim yake biye masa. Sannan muwatta na Imam Malik. Sannan irin sunanul kubra na Baihaqi. Sannan sauran ashabu sunanun arba'a sunanun nasa'i tirmidhi ibn majah abu daud da dai sauran da tafai da dewa da malamai suka wani ai rayuwa al'umma tana cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da kake zuwa ka samu sai wani ya ce a daina karantawa to wannan sai dai shi ya daina karantawa kana babu shira'il imami bi hawa al hawaija bi nafsihi to ya dan ambato wasu sana'o'i. To kaga ko anan aka tsaya masu sana'o'in nan yau za su iya sake jin farin ciki. Sai ai sana'ar mu ma an ce zamanin annabi an yi ta kuma ba da kiba ne. Haka kana kafinta wani ya ce ma ai sana'ar kafinta ba ta da kyau ba daidai ba ne. Sana'o'i ne waɗanda suke na halacci na neman mutum ya nemi abin da zai tsara mulkin ciki da su. Ya ce babin shugaba ya fita ya tsaya abin buƙatarsa da kansa. Wani yana nuna cewa don an sa mutum shugaba ba a haramta mishi tsiye da tsiyarwa ba. Sai dai kawai saboda rigar da take wuyarsa ta shugabanci ida tsiye da tsiyarwa yana iya kai shi har ya kai ga ma'ana inda wannan rigar ba za a ga girmanta ba kuma. Amma ba yana nuna haramci ba ne. Ba yana nuna haramci ba ne. Shugaba yana iya tsiyarwa. Wannan babu ne. Sai dai kawai kamar yadda ya gabata cewa ita wannan riga ɗin in yau shugaba zai dinga siyan shiga kasuwa ya tsaye abu to ba za a ga girman wannan rigar tashi ba kuma. An gane ko ba za a ga girman wannan rigar tashi ba. Shi ya sa wasu abubuwan ake takaita ma shi wa gaba ne. Amma babu shugabancin da ya kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shugabancin da ba irinsa. Amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yakan yi cinikayya. Yakan yi cinikayya kuma yin shi yana nuna halaccin yin haka. Yana nuna halaccin yin haka. Wa qala ibn Umar radiyallahu anhuma ishtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jamalan min Umar. Wa ishtara ibn Umar bi nafsihi. Wa qala Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma jaa mushrikun bi ganamin fa ishtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu shatan wa ishtara min Jabir ba'ira. قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئه ورهنه درعه. عبد الله بن عمر يكي تشوا من صلى الله عليه وسلم يا سيدي راقمي اهن عمر رضي الله عنه. وكاغا شغبا ده كان سي هاي تشيكي كين da haka babu laifi shugaba yana iya ciniki da haka gwamnan garinku yana iya zuwa ya sai filinka ko ya sai gonarku a gina wani abu ba za a ce to shugaba ya yi abin da bai dace ba shi ne zai yi da wannan abu da babu laifi yin haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna halaccin cinikayya din haka nan Abdullahi dan Umar da kansa shi ma yana ciniki. Hakanan Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu ma yace wani mushriki ya zo da awaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai wannan awakin ya sai tinkiya a ciki kenan zaka iya ciniki da wanda ba musulmi ba ai shi ciniki mu'amala ce ta dan adam tsakanin da kowa da kowa da haka dan mushriki shirka shi daban kayan kasuwar shi daban idan kayan kasuwar shi ya fi sauki kuma ga musulmi ya tsawwala maka sai a ce dole sai ka sai na musulmi amma yadda wasu masu dan kishin ya miyar suke sai a ce ga shagon ya miyar ga nan kawai a kar a sai wancan to nan ana zuwa an tsawwala shan kuma na ji an samu sauki sai in je in kai kaina inda zan samu tsada ai ciniki shi haka yake a halallahu albai'a Allah ya halatta cinikayya saboda haka za ka iya siyan zaka iya siyan akuya a wajen sarkin maguzawa ba za ka ce saboda shi ba maguje ba ne gunki yake bauta ma da dodo ba ruwana da alaka da shi da in ka yi siya a wajen shi to mene ne bani wannan gida kyakkyawan mu'amala ma ta sa ya yi kwaɗayin addinin ka ya shiga waka ko kafiri ko ba yahude ko mushriki kowa za ka iya ciniki da shi domin shi ɗan adam haka Allah ya sanya shi buƙatar ka tana wajen wani bukatar ka tana wajen wani yanzu yan kasuwa suna tambayan muje zo ne addinin ka ba siyarwa kawai suke yi ba a ba wani yanda zai tambaye ka meye addinin ka ko kana da mota ko kana da mashin ke kana kai wani yake unguwar ku ka ce a kai musulmi ne ko kafiri ne ba na ɗaukan kafirai da ba a yin haka ne don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wajensu yana nuna adalcin yace haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai wani rakuni a hannun Jabir sahabinsa suka yi ciniki kuma har Jabir ya sa sharadi da ya ce ba zan siyar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai ka siyar mun ina so yace to ina da kaya a kan rakuni zan siyar ma amma ban mun je Madina sai na sauke kayan na kawo ma rakuni sai an je Madina da baka ba anan ba kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciniki kuma yin hakan ba rashin kyautawa ba ne domin ciniki ne kuma sharadi ne ya saka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sharadin da ka saka bai yi ba da haka mutum za ku iya tafiya da shi can kwatano ko Lagos ko wani waje sana'ar ku ya ga abubuwan ka ko ya ke cewa ne siyar min da wayan nan sai na siyar maka amma sai mun je Jos na baka ba za ka ce wannan zalunci ba ne ba sharadi ne al-muslimuna ala shuruti haka sharadi ne da haka Jabir ya ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kaya a kan rakumin sai na je na sauke a Madina a gidana kafin na kawo ma ya ce ba ne ciniki ya dau haka nan sai kawo hadisin Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai abinci tsaba a wajen wani da yahude sai a kan bashi shine na sai aka ya sai ya karba abincin a wajen da yahude da zumman cewa ya siya amma zai bashi kudin a gaba sannan kuma sai ya dauko sulken shi na yaki sai ya bashi ya ce ga jingina ma'ana ko da ban dawo ma da kudin ka ba to ga abuna a hannunka da haka ba za a zo a ƙaryata cewa ai na ci kudin ka ba a gashi nan kuma za ka iya siyarwa an ban dama da kudin ka ba ka biya bukata ka cire kudin ka ka dawo min da nawa akwai rabuwa wanda zai kawo babu rahama qala babu shira'id dawabi wal hamim babu siyar da dabbobi da ma jakuna ayan haramta cin naman jaki ko amma a ƙauyuka ana ɗaukan jakuna a kai gonaki ana ɗebo ƙasa a ciki ana ɗebo amfanin gona zai mu je zai sai jaki ce ne za ka yi da siyan jaki jaki haramu e cin shi haramu ne amma amfanin da za ka yi da shi za ka iya siya don amfani amma ba za ka ci ba kuma saboda haka akwai abin da Allah maɗaukakin sarki lallai ya haramta shi kuma ya haramta kudinsa an gane ko to amma kamar irin waɗannan dabbobi dabbobi ne waɗanda suke na amfani yanzu ka ce to kar a siyar da jaki ta ya za a yi mutanen ƙauye za su su ba su da abin da zai ɗauka musu kayan bashi ba kuma ƙila wani ba yi da kuɗin da wani kuma ga daye ma a wajen mahaifinsa yana da su da yawa wani kuma kyauta aka bashi sai dai kawai ba za ka siyar ma da wanda zai yanka ya ci ba saboda kakka yi ta'awun alal ismi wal udwan Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wat taqwa to wannan babin zai kawo hukuncin wato siyan irin waɗannan dabbobi din kenan babu laifi cinikayya na dabbobi a tsakanin mutane da za mu tashi a wannan babin insha Allah kamar yadda fada an ba abin nan a hankali za ga shari'a babu inda bata taba ba abin da ta bari sai dai kawai mu ne muke karanci sai mutum ya tsaya ya dinga ganin cewa ai akwai abin da bai zo ba a shari'a babu abin da bai zo a shari'a duk abin da mutum yake bukata akwai saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك